Sashen Hausa na Murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta Via Africa dake yamma kan mita 102.5 a zangon FM a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a numar sarauniya da Lordaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Abdulaziz Adli Toro ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shiri a wannan daren. A shirin namu na yanzu zamu leka jihar Nasarawa dake Najeriya, inda za ku ji cewa jam'iyyar PDP a jihar na shirin garzayawa kotu.
Zabe da aka yi ba zabe ne aka yi ba, wannan hadan baki ne na hukumar Social Security da hadan baki da INEC da kuma APC.
Haka kuma za mu duba irin rawar da sabbin amurisun da 'yan Najeriya suka zaba za su taka.
A lokacin da na yi majalisar tarayya, alhamdulillah mutanen da na wakilta Ola North, Ola South da Gida sun ce na taka rawan gani. To hakika za a wannan kuma majalisar dattawa insha Allah zan daura akan inda na tsaya a can.
Kamar yadda aka sani, a kowace ranar Juma'a ta Allah muna bude muku layukanmu na waya don ku kira ku bayyana muna ra'ayinku akan lamarin da suke ci muku tuwa ƙwarya. Saboda haka sai ku shirya kiran lambar mu 1-202-205-6555 don bayyana ra'ayin naku. Baya dukkan waɗannan har ila yau muna tafiya da shirin wasanni a takaice daga ƙasar Kamaru, amma duk sai an sha kanu labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Babban kungiyar 'yan tawayen kasar Sudan ta Kudu na yin kira ga shugaba Salva Kiir akan ya samar da kudaden aiwatar da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka rattabawa hannu a shekarar da ta gabata. Kungiyar ta kuma buƙaci kasashen Sudan da Uganda akan su matsawa Kiir lamba har sai ya fito da kudaden. Ranar 12 ga watan Satumba da ya gabata ne gwamnatin kasar da kungiyar 'yan tawayen Sudan da ake kira SPLMIO a takaici suka sanya hannu a yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasar Sudan ta Kudu a birnin Addis Ababa. Mataimakin shugaban kungiyar ta SPLMIO Henry Odwu ya ce duka bangarorin da suka cimma yarjejeniyar sun gaza wajen cika muhimman abubuwan da yarjejeniyar ta kunsa, ciki har da haɗe mayakan 'yan tawayen da rundunar sojan ƙasar. Odwu ya kuma zargi Kiir da gaza wajen samar da kuɗaɗe don kwamitocin da aka ɗorawa alhakin aiwatar da yarjejeniyar. Yau Juma'a Kiir ya tashi zuwa birnin Vatican don ganawa da Papa Roma Francis. Wani mai magana da yawun shugaban Attorney Wake Attorney ya ce shugaban zai bayyana wa Papa Roma halin da yarjejeniyar samar da zaman lafiyar ke ciki. Ya kuma ce gwamnatin Kiir na fatan Papa Roma zai fito fili ya karfafa gwiwa kasashen duniya wajen ba da ƙarin gudunmuwa don aiwatar da yarjejeniyar ta samar da zaman lafiya. Adadin marasa aikin yi a ƙasar Turkiya ya kusan kai shekaru 10 yana ƙaruwa, lamarin da ke daɗa munanta yanayin tattalin arzikin ƙasar a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan gabanin muhimmin zaben da ke tafa a ƙasar. A cewar wasu alƙaluma da aka fidda yau Juma'a, yawan marasa aiki a Turkiya ya ƙaru da kashi 13.5 cikin 100, adadi mafi yawa da aka gani a ƙasar tun shekarar 2010. Yawan marasa aiki a ƙasar yanzu haka ya kai miliyan 4.3. Adadin na marasa aikin yi shine rahoton tattalin arziki mara daɗi na baya-baya da hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar da ke fuskantar durƙushewar tattalin arziki. Erdogan na jagorantar yakin neman zaɓe na jam'iyyarsa ta AK don ci gaba da samun goyon baya mai ƙarfi a biranen Turkiyya. Ko da yake duk da waɗannan munanan rahotannin da tattalin arziki da ake bankaɗowa, shirin zaben da za a yi ranar 31 ga watan nan na Maris na ƙara zafafa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla mutane 49 suka rasa rayukansu, wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan Juma'a guda biyu na ƙasar New Zealand a yau. Yanzu haka an cafke wasu mutane uku, maza da mace ɗaya, dangane da harin. Ko da yake Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce daga cikin mutanen ba wanda sunansa ke cikin jerin sunayen mutanen da ma'aikatan tsaro ke mai da hankali a kansu. Tuni aka riga aka tuhumi ɗaya daga cikin mutanen wani dan shekaru 28 da haihuwa da laifin kisan kai kuma gobe asabar idan Allah ya kai mu ake sa ran gabatar da shi a gaban hukuma kamar yadda commissioner ɗan sanda Mike Bush ya bayyana. Injiniyoyi masu bincike sun gano wani karfe da ba a daidaita ba wato da ba a daidaita shi da kyau ba a cikin jirgin saman kamfanin jiragen Ethiopia da ya fadi ranar Lahadin da ta gabata har da kan mutane 157 da ke cikin sa suka halaka. Wasu da ke da masaniyar yadda binciken ke gudana sun ce irin wannan karfen mai daidaita jirgin da ba a daidaita bane aka samu a cikin jirgin saman kamfanin Lion Air na kasar Indonesia da shi ma ya fada a watan Oktoba shekarar da ya gabata. Duka jiragen biyu dai na kamfanin Boeing ne, kirar 737 nau'in Max 8. Yanzu haka dai akwatunan da ke dauke da bayanai da kuma sautukan jirgin na Ethiopia sun riga sun isa kasar Faransa inda masu bincike ke bincikar su.
A gaida Maryam Dauda, labarin da ka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. To madalla yanzu sai rahotannin kuma zamu fara ne daga jihar Nasarawa inda jam'iyyar PDP a jihar tace za ta je kotu saboda rashin gaskiya da tace an yi mata a zaben gwamna da aka gudanar makan jiya. Wakilin Murya Amurka Zainab Babaji ta aika mana da wannan rahoto.
Jami'ar PDP a jihar Nasarawa ta ce za ta je kotu saboda rashin gaskiyar da ta ce an yi mata a zaben gwamna da aka gudanar a makon jiya. Shugaban jami'ar PDP a jihar Nasarawa Francis Orogu ya ce jami'ar APC ta hada kai da hukumar zabe da jami'an tsaro wajen yi mata magudi a zaben.
Zaben da aka yi ba zaben da aka yi ba. Wannan hadan baki ne na hukumar tsaro so security da hadan baki da INEC da kuma APC. Zabe an gama unit PDP ta ci zabe. Returning officer da aka zabe su. Era yin APC sai su sa rushe mana kuriya. An rushe mana kuriya kusan 1,500 a Nasarawa State. A wannan gwamnati na ba rashin makama ba na gwamnati kenan. Inda su suka ci zabe ko ayo ba voting ko ayo mai sai hari.
To yanzu kuna wani kaman ba yi muku adalci ba kenan?
Gaba daya mu mana ba yi zaben Nasarawa State ba. Duk cuta suka yi. Kuna ga ya maki cewa policy center ba su da kuriya guda rushin guda biyu.
To yanzu wani mataki za ku dauka?
Abu da ya fi mana doka abu da doka ce mu za mu yi.
Za ku je court kenan.
In Allah ya yarda. Don mun ga cewa ko a mun ga wannan kotun bane. A cikin wannan professor sun bari to ba.
Da yake mai da martani sakataren jami'ar APC a jihar Nasarawa Alhaji Aliyu Bello yace suna shirye don haduwa da jami'ar ta PDP a kotu.
Tun da dai sun fada cewa za su tafi kotu ba da muwa za mu iya saduwa a kotu mu kuma muna son su sani cewa ba su da jama'a a jihar Nasarawa. Saboda haka batun ma an so su soke musu kuriya ba su taso ba don kuriya iyayen da aka soke kuriya. Mu ma akwai yadda an soke na mu. Saboda haka ba wani abin da muwa ba ne zuri da sun faɗi a zabe kuma duk mutumin da ya faɗi a zabe ba za ka hana shi kuka ba. Su ɗauki katara su zo faɗa ku da wanda Allah ya ba shi saboda a raya jihar Nasarawa.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Nasarawa inda na kira lambar wayar kakakin hukumar amma bai dauki wayata ba. A bangaren jami'an tsaro kuwa komandan rundunar tsaron al'umma ta Civil Defense Muhammad Gidado Fari yace ba su hada kai da kowa ba sun dai ba da tsaro ne don gudanar da zabe mai tsafta a jihar.
Kuma Allah na tuba wa zai zo gare mu sai yana sara kai da mu. Kafin mu dauki wannan aiki sai mu kai ran tsaro zamu kutanta gaskiya. Kuma mu fa product ne na gwamnatin kasa ba ta jiha ba. Saboda ka bama ga kamar da ake cewa not answerable to anybody from the state level. Saboda ka bama karban wani doka daga nan jiha. Saboda kaga mutum a zuwa ce a hada kai da mu zai yi wuya gaskiya.
Komandan rundunar tsaro ta al'umma kenan wato Civil Defense a jihar Nasarawa Muhammad Gidado Fari. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To madalla a gaida Zainab Babaji yanzu kuma sai mu leƙa birnin tarayyar Abuja dake Najeriya inda wakilin mu Nasir Adam Alkaya ya duba mana batun sabbin amirisan da aka zaba a karon farko.
Sabbin majalisar dattawa da za su sha rantsuwar fara aiki cikin 'yan majalisa 109 a majalisa ta 9 na cewa sabuntarsu ba za ta sa su koma tamkar 'yan kallo a majalisar ba. wasu daga 'yan majalisa za su mai gurbin fitattu da aka sani a majalisa ta takwas, kamar Ubasani da ya yi nasara kan Shehu Sani, da Mr. Ishaku Kilif da ya kawar da Binta Masu Garba, da irin Ibrahim Bomai da ya gefantar da nasarar Muhammad Hassan Dambu. Sabon sanata Ubasani ya ce zai amfani da kwarewarsa wasu bangarori don tasiri a majalisar.
Ni ma kana da kake gani ba yau na fara aiki ba, kar ka manta shekara 14 da suka wuce na ba mai girman shugaban kasar Najeriya gaba da shawara, kuma na yi magana da yamin shugaban kasar Najeriya duk kasashen duniya ne, saboda haka ne ma gogagge ne a fannin gwamnati, saboda haka wannan wuri ba wuri bane sabo a guri, Allah ya yarda.
Ita kuma Aisha Binani daga Adamawa da ta taba zama a majalisar wakilai, yanzu ta samu zama yar majalisar dattawa.
A lokacin da nayi majalisar tarayya, alhamdulillah mutanen da na wakilta Ola North Ola South da Gida sun ce na taka rawan gani, to hakika za a wannan ko majalisar dattawa insha Allah zan daura akan inda na tsaya a can. Zamu daura akan abunda muka tarar da ƴan uwanmu mata suka yi a Ed Senate, domin sun taka rawan gani akan yadda za su ga cewa mata sun shiga cikin harkan gwamnati da kuma harkan takara su kai mutum. To in Allah ya yarda, mu shida da muka samu mata yanzu zamu daura akan abunda muka tarar su kai, in Allah ya yarda, muna ganin kuma da addu'o'i insha Allah mu ba mu kai ga cimma buri duka ba dai, in Allah ya yarda zamu samu iyakoki.
Shugabannin addini da sarakuna na kiran rungumar kaddara ga waɗanda ba su yi nasara ba, da riƙe amana ga waɗanda suka yi nasara. Ga abin da shugaban JBS Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa,
kira ga su 'yan siyasa su zamanto kalmominsu a kowane lokaci, zama abin da zai taimaka wa zaman lafiyar wannan ƙasa ne. Idan suka yi wannan, to sun yi abin da ya kamata, kuma kada ɗauki abin cewa ko ana ha maza ana ha mata a je a yi ta yin abin da zai zamanto ya haifar wa ƙasar nan rashin zaman lafiya. Ba wanda yake fatan haka. Kullum Malam Bahaushe na ce zaman lafiya yafi zama dan sarki, har ma mun gane cewa yafi zama sarkin. Don haka sai kenan, idan an yi wayannan zabubbuka, dole waɗansu za su samu, waɗansu kuma za su rasa. To wanda Allah ya kaddara suka samu, su gode wa Allah. Waɗanda ma suka rasa, su gode kuma su yi hakuri. Su gode wa Allah subhanahu wataala, su yi hakuri.
Jam'iyyar APC ke da rinjaye a sabuwar majalisar, inda PDP ke biye da ita, da irin hakan ne ma ya kasance a zaben 2015. Nasiru Adamali kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sa.
Kuma da al'ada Nasiru Adamu Alhika, yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda matasa daga kungiyar haɗin kan ƙasashen da ake kira Conseil de l'Entente suka lara a birnin Yamai domin tattaunawa akan batutuwan da suka shafi ayyukan gina hanyoyin zirga-zirga da dabarun tattalin su. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Lura da asarar dimbin kudaden da rashin mutunta ka'idodin gina hanyoyi ke janyo wa gwamnatoci a kasashe masu tasowa yasa matasan kasashen kungiyar kawance ta Conseil de l'Entente, waɗanda suka hada da Niger, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Togo da Jamhuriyar Benin, shirya wannan haduwa da nufin nazarin hanyoyin da za su bayar da damar taka wannan matsala birki. Inji shugaban wannan kungiya Garba Kiyo Futa.
Yau da yanda za a yi matashi su san da hanya an yi, su ne ake ma hanya an yi ta dai shekara 30-40 ake yi, kenan wanda ya hanya tana goba shi zai yi wanda ta ba, kenan iya da kyawu yau mu matasa mu samu kanmu da mu ne ake ma mu kawo gudunmuwan mu, mu kawo ko goyon baya hanyoyin da ake yi su yi unhan da ake tsammani, ba sai hanyoyi akasari duka bashi ne ake ɗauka ana yin hanyoyi. Son ka an ɗauki bashi an yi abu da wuce shekara 5 ba ya lalace, wanda aka ɗauka bashi ta wurin shi an yi kashe mu raba. Son ka jan hankalinmu shi ne mutanen da ake ba aiki su tsada daidai gwargwado su yi aikin su, hanyoyi yau kowa sani hanya an ta yi da kyawu unhani da wake ciki, yau ko zirga-zirga ƴan adam in babu hanya mai kyau mutane su ne suke wahala.
Ba yau ba kungiyar haɗin kai ta Conseil de l'Entente ta buɗe wata cibiyar da ake kira Sefer don horar da matasa a fannin gine-ginen hanyoyi da tattalinsu, a wani matakin samar da ƙwararru kuma da tattun ma'aikata. Sai dai akasarin 'ya'yan kasashen da aka yi abin domin su ba su da masaniya akan wannan cibiya da ke da mazauni a birnin Lome na kasar Togo. Dalili kenan aka gayyato shugabanta Dr. Orojogo Sama domin gabatar da laccar jan ra'ayin matasa. Ministar da ke kula da harkokin kasashen Afirka Madam Lamido Salamatu Balagoga, wacce ta jagoranci bikin buɗe wannan taro, na ganin yunkurin na matasan kasashen Conseil de l'Entente a matsayin wata hanyar magance matsalolin da ke haddasa jan kafa a yayin ayyukan gine-ginen hanyoyin zirga-zirga.
Ana koya musu entretien routier, gyare-gyaren hanya, ana koya musu gyare-gyaren manyan motocin nan da suke yin entretien, gyare-gyaren su, ba sai an ce ba a ta dauko yanzu kamar satom da take aikin hanya, a ce wani motar ko engine su ya lalace wajen tanis ko wajen surat, a ce sai an nemi wani engineer ya zo daga Faransa ko daga Nuri, kaga matasan nan suna iya wannan aiki.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Need a stand up, looking forward to me day one. Let us need to let us shakwa. Ina yanu warani singeli, pisana taba. Sukozu tarandar shinawan. Need a stand up.
To madalla, agaida Sule Mumuni Barma daga Yamai. Kamar da kuka ji a farkon shirin yau ranar Juma'a ce ranar da muke bude muku layukan mu na waya domin ku kira ku gaya mana albarkacin bakin ku akan lamarin da yau da kullum.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Assalamu alaikum, wani akan layi?
Assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Malami
Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Alhaji Musa, gaishe ka, kana lafiya?
Alhamdulillah, ina lafiya. Salam.
To gare ka, ba mu albarkacin baki.
Yau na war ayi dangane da wannan rana ta Juma'a. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama aka gabatar da zaɓuɓɓukan gwamna a Najeriya lafiya da su dosan kurakurai. Da haka ne ma muke mika dinjina ta musamman ga shugaban da hukumar da kuwa Sagu, inda yake mika godiya shi ga Allah subhanahu wata'ala da 'yan majalisar shi da kansilolin shi da shugaban da ke APC na da kuwa Sagu. Suna dinjina da shugaban gwamnan jihar Zam, gwamnan jihar Kebbi Alhaji Ajiku Bagudu. Ina dukan wannan shi ta bukara next level da ya samu. Muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da alkhairi wannan sako na shugaban da kuwa karamar hukumar da kuwa Sagu Ahmad Suleiman Sahabi Hindi. Muna mai dinjina, Allah ya sa a tashi lafiya. Alhaji Musa Garo
na gode kwara Alhaji Musa. Yan sai mu leka Kebbi, wani da Kebbi?
Assalamu alaikum, sunana da Asaba mai fata rauri.
Dan Asaba, kana lafiya?
Lafiya da aiki
alhamdulillah. To ina Asaba, gare ka.
Ko ina so in lika wuliyana da Allah da Ubangiji Allah ya ba shi gaba Muhammadu Buhari na shakar lashi ga shekaru na biyu, wanda ba da shakka idan Buhari zai fito takara da waɗannan mutane da suka da gwamnati su sau dubu, insha Allah Buhari zai kashe su. Sannan bayan haka ina so in yi kira ga waɗannan jihohi da za a sake zaɓe ranar Asabar mai zuwa a sama. To Allah duk annabi a gida ne an yi talaban da suka yi da kusurin cewa shina da magoya baya, to wannan rana ne ya kamata ya zo da rinin cewa.
To mun gode kwarai, Allah ya sa su. Yanzu mu leƙa Bauchi, wani daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba, imam daga kafin madaki a jihar Bauchi.
To gare ka malam.
To ra'ayina na yau, alhamdulillah, jiya dai an ba da certificate ma 'yan majalisunmu da aka zaba. To da Allah muna kira ko kuma roƙo mashi kansa sanatanmu na Bauchi Tsakiya, Honorable Halliru Dauda Jika, sannan kuma da Honorable Mansur Manisoro da kuma Honorable Baba Iyali, muna so su mika mana magana aikin tafin zaki dam na jihar Bauchi idan suka je majalisa. Sannan kuma muna so idan suka dawo gida a yi wani kwamiti mai karfi a ƙarƙashin mai martaba Sarkin Bauchi da kuma Sarkin Ningi a tunkari shugaban ƙasa akan maganan wannan aikin tafin zaki dam. Na gode ma magana Ayuba Garba, imam kafin madaki a jihar Bauchi.
Har yanzu dai muna a Bauchi, wani a daga Bauchi?
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Sama'il Isfawa, kasan madaki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To gare ka.
To alhamdulillah, yau Juma'a dai ra'ayina shine yau dai ina kira ga shugaban hukumar zabe na jihar Bauchi da shugaban hukumar zabe na kasa gaba daya Farfesa Muhammad Yakubu da su duba Allah, kamar yadda aka ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari mai adalci aka ce kowa tana da sabashi. Mu dai a jihar Bauchi, Muhammad Abdullahi Abubakar ya ishe mu, mun zaɓi shugabanmu da ya kamata yanzu a bashi, don shugaba Muhammadu Buhari shi da kansa yake mu yi cancanta. Kuma har ga Allah, a zaɓen da ya gabata mun zaɓi shugaba Muhammadu Buhari a APC, dama shi muke. To amma da muka canja ya kamata amana ihsani a bar mana shugabanmu da muka zaba dan shi zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba a jihar Bauchi. Me magana Samuel Sawa kafin ma da karamar hukumar garin a jihar Bauchi.
To mun gode yanzu sai mu laika katsina wani da katsina.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Me magana Sani Nuhu ne daga nan garin Yan Molo, sawan da aka fi sani da Sani dan Ataba.
To gare ka.
To ni ra'ayina anan shine ina mika godiya ta ga Honorable Nasiru Sani Zangon Daura da Sani Lawal Komare a madadin Malam Ayuba. Ina mika godiya ta ga Allah ya bada Allah dai Allah ya ba mu nasara kuma Allah ya ida nufi abubuwan alƙawarin da suka dauka Allah ba su nauyin sauke shi.
To mun gode bar mu iya kwanta wani da kwanta gora.
Wani ne ra'ayina.
Wani da kwanta gora.
Hello?
Salamu alaikum Nasara gare ka. Salamu alaikum wani daga Nasara. To hai yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kuma layukan mu abu da suke ku kira ku bai albarkacin bakin ku akan wannan rana ta Juma'a. Muna Bauchi, wani daga Bauchi.
Salamu alaikum, sunana Yanko mai Bauchi daga shi karamar hukumar Taurari jihar Bauchi.
To gare ka, muna sauraron ka.
To wani dai dan yi kira ne ga hukumar zabe da gwamnatin APC. Da su zuwa Allah su ba duk wanda ya ci a kowane makami ne dan ba ana son a jefa tasar a wannan hali ba. To wannan shi ne ra'ayina.
To mun gode, wani daga Kebbi.
Sani ba mun gani ne daga Kebbi.
To Malam Sani gare ka.
To muna da jinjina ma gwamnatin jihar Kebbi irin gudunmuwar da jami'an tsaro suka ba mu kuma aka taimaka kuma muka zama lahiya kuma mun gode ma Allah alhamdulillah.
So mun gode, mun gode kwarai. Wani daga lokaci
ka zuwa Abubakar daga Karara jihar Kogi na Kwaja.
So gare ka nawa.
So ne da ra'ayina akan zaben nan namu na ni asalin dan jihar Zamfara ne amma mazaunin Lakwaja. Ina roƙo ga shugabannin mu na Zamfara zuwa Allah wanda zai ci zaben nan a bashi ya ci saboda gudun hayaniya da za ta taso a baya. Ni ra'ayina kenan.
So
mun kwana lafiya.
Mun gode, wani da Kaduna.
To sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To gare ka.
To alhamdulillah ka san mu da Kaduna da Kano ɗaya ne kuma mu ma fa kusan dangin mu akwai su a Kano. Shawara za mu ba Kanawa da muna koyon siyasa daga gurin su amma gaskiya kamata mu Kaduna siyasa akida muke yi. Ya kamata a ce gwamnatin da take cikin gwamnatin nan ta rike Kano a ce babu wani tashin bom ba kashe-kashe da ake zo na lafiya a ce su jima wannan gwamnati baya. To ya kamata a ƙara duban gwamnatin kan shi Ganduje saboda ka duba masallacin nan mai tagi a wancan tsohuwar gwamnatin na wannan jam'iyyar da suka nace ma aka dinga kashe mutane a masallacin ta da babu mai da Kaduna ko ina amma gwamnatin nan ta zo mun zo na lafiya. Wannan sun cancanci a jinjina musu kan ce dole ya zo da jan hulen shi ya rikita su ya lalata siyasar Kano. Da fatan za ku tashi lafiya.
Mun gode kwarai, sai mu laika kaci wani kaci ka.
Assalamu alaikum, Muhammad Ayatullahi ne da kace kofar matakai Kano State.
To gare ka.
Ina muku barka da aiki.
Barka ka dai.
Yawwa, ya ra'ayina a yau shi ne yawancin mutane bakin su baya furta alheri akan zaɓuɓɓukan nan. Kowa ya tafi furta magana sai shi za a tashi hankali. To addu'ar da muke yi wannan din yake furta mummunan kalma, Allah ya mayar masa kansa. Mun kyakkyawan alheri muke nema. Mun kyakkyawan manufa muke nema. So muke a yi zaɓen nan lafiya a gama lafiya. Amma mutane sun tashi magana da hukun ake.
Mun gode, to layi ya yi halinsa sai mu ce Allah ya bada zaman lafiya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Wane ne daga Wari?
Kina magana, sana magana da mazan annabi dan Nijar mazaunin Wari da sassan Najeriya.
To gare ka.
Shawara ga Najeriya, to da fatan sai zaben lafiya, ina hausa su murna a cikin zaben lafiya kuma wannan wanda za a yi gaba Allah sa a yi lafiya a wani lafiya.
To mun gode, wani daga Yobe.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina kiranka daga nan Yobe don Allah, ni dan sandan kwantar da tarzoma ne da Allah.
To gare ka.
Ina so in faɗi ra'ayina akan mu muna special duty a nan Yobe. Raban da a biya mu kuɗi na hajjin mu tun November har yau ga sojoji ana biyan su. Mu ba mu san me muka yi federal government ba. Yobe, Maiduguri, Adamawa, duk muna nan so ake mi bara. To dan Allah ina son masu ruwa da tsaki akan hakkin mu. Dan Allah ko a rundunar ƴan sanda ne ko kuma a bangaren shugaban kasa muna so dan Allah a duba mu.
To
shugo ne ne.
Muna godiya.
Muna so a ce maka mana.
To mun gode, muna godiya ga duk wanda suka kira. A shirinmu na yau kamar sai ranar Juma'a ce kowa ya kira ya bada albarkacin bakin shi. To madalla kar ku shafa da cewa kuna sauran sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba, wasanni a takaice daga Kamaru.
Wasanni a takaice. Kwashin kulob ɗin Unimitar Filayens na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Clarence Ejigop, ya bayyana sunayen masu taka leda na kulob ɗin su 23 waɗanda za su gwabza da ƙasar Comoros. Ranar 23 ga watan Maris ɗin nan kan neman halartar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a ƙasar Masar. Za a gudanar da wasan ne a filin wasan ƙwallon ƙafa na Ahmadu Ahijo da ke birnin Yaounde. Sai kuma gasar kakar wannan shekarar ta bana kulob ɗin Colombe. Kwamitin ladautarwa na kulob ɗin sun dakatar da kocin kulob ɗin da ma mai horar da mai ɗauran gidansu na makonni uku domin samu su da waɗansu laifuka. A kan allon gasar kakar wannan shekarar na La Liga, kulob ɗin Union de Douala ita ce ta farko a kan allon da maki 14, sai kuma yi mata ta biyu ita ce kulob ɗin Dragon da Yaounde da maki 12, kana ta uku kuma ita ce kulob ɗin Coton Sport ta Birnin Garwa da maki 10. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da ƙasar Kamaru.
To madalla a gaida Awal Garba, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
A takaice, babban kungiyar 'yan tawayen kasar Sudan ta Kudu na yin kira ga shugaba Salva Kiir akan ya samar da kudaden aiwatar da yarjejeniyar samar da zaman lafiya da aka rattabawa hannu a shekarar da ta gabata. Kungiyar ta kuma buƙaci kasashen Sudan da Uganda akan su matsawa Kiir lamba har sai ya fito da kudaden. Ranar 12 ga watan Satumban da ya gabata ne gwamnatin kasar da kungiyar 'yan tawayen Sudan da ake kira SPLMIO a takaice suka sanya hannu a yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin basasar Sudan ta Kudu a birnin Addis Ababa. Adadin marasa aikin yi a ƙasar Turkiya ya kusan kai shekaru 10 yana ƙaruwa, lamarin da ke daɗa munanta yanayin tattalin arzikin ƙasa a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Recep Tayyip Erdogan gabanin muhimmin zaben ƙasar da ke tafi. A cewar wasu alƙaluma da aka fidda yau Juma'a, yawan marasa aiki a Turkiya ya ƙaru da kashi 13.5 cikin 100. Adadi mafi yawa da aka gani a ƙasar tun shekarar 2010. Yawan marasa aikin yi a ƙasar yanzu haka ya kai miliyan 4.3. Aƙalla mutane 49 suka rasa rayukansu, wasu fiye da 20 kuma suka samu raunuka a cikin harbe-harben da aka yi a wasu masallatan Juma'a guda biyu a ƙasar New Zealand a yau. Yanzu haka an cafke wasu mutane 3, maza da mace ɗaya, dangane da harin. Kodayake Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce daga cikin mutanen ba wanda sunansa ke cikin jerin sunayen mutanen da ma'aikatan tsaro ke mai da hankali a kansu. Tuni aka riga aka tuhumi ɗaya daga cikin mutanen, wani ɗan shekaru 28 da haihuwa, da laifin kisan kai, kuma gobe Asabar ake sa ran gabatar da shi gaban hukuma.
To madalla, da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu. Sai kuma gobe da safin Allah ya kamar karfe 6 na Asuba, yanzu amadadin Maryam da Walter Tayan gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham ta hada shirin da bada umarni, sai injin namu David ne na Abdulaziz Ajili ta wake cewa mu kwana lafiya daga nan birnin Washington DC.